Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Revenue sources be identified in order to compensate.
Shugabar hukumar lamuni ta duna a IMF Christine Lagarde ta gana da shugaba Buhari, inda ta ce ba sai Najeriya ta ciwo bashi ba za ta iya rayar arzikinta ta fada da hanyoyin kudin shiga don cike gibin faduwar farashin gangarmai. EFCC ta yi on gaba da nanon damar shugaba Buhari, wato General Lawal Jafaru Isa, da hakan ke nuna ba yan mowa ko bora yaki da cin hanci. Tsohon jami'in raya birnin Kaduna da Tijo Nyako Adamu na karfafa karfin addu'a.
Mutum ya jefa kuri'a, a ba jefa kuri'a shine ba, zabe ne na Allah. Mafi yawanci mutane sukan jahilci roƙon Allah, sai ga mutum ya riƙe lasifika yana cewa Allah ya mana kaza kaza, ana cewa amin. Ba a yin roƙon Allah a ɗaga murya. Allah ya ce in za ku roƙe ni ku kankantar da kai, kada ku roƙe ni tamkar kurma, kada ku roƙe ni tamkar bebe, ku kankantar da kai ku roƙe ni.
Hukumar zabe ta tura fiye da jami'a 2000 don kammala zaben gwamnan jihar Bayelsa. Sojoji da 'yan sanda ma sun ɗau mataki mai tsauri. Nasira da Malik Ahmed daga Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage ƙunci wanda kan kawo saurin fishi. Kar dai in cika ku da surutu ga Nasirin.
To, jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da dawowa wannan zauri na mu tattauna, wanda yake tabo lamura na yau da kullum, musamman ma waɗanda suka shafi zaman lafiya da raya tattalin arziki a Najeriya, Nijar da sauran ƙasashe da suke sauraron mu. Wannan zauri wannan karo ina tare da masani na tattalin arziki da ƙididdiga da harkoki na raya ƙasa, Malam Abubakar Ali. Malam Abubakar Ali, barka da shigowa zauren.
Nagode. Assalamu alaikum masu saurare.
Na'am, sai kuma dan jarida Sani Tahir, wanda yake aiki da kafar watsa labarai ta gidan talabijin din mai zaman kansa AIT. Sai Malam Bashir Baba, wanda an saba jin sa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum, kuma mai fafutukar yaki da masu zarmiya ko kuma waɗanda ake samu da laifin cin hanci da rashawa. Malam Bashir Baba, barka da isuwa.
Assalamu alaikum.
Yawwa, to wato a wannan zaure na wannan karo insha Allahu zamu tabo batun mutane ne da ake takamawa, waɗanda ake zargi daga hukumar cin hanci da ko kuma hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC da laifin cewa sun amshi makudan kuɗaɗe a zamanin gwamnatin da ta shuɗe, musamman ma daga ofishin tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro kanar Sambo da Suki, wanda shi ma hali yanzu yake adane a hannun 'yan sandan asiri, wato DSS. Malam Abubakar Ali, wani sharhi za ka yi kan mutanen nan da ake kamawa? Shin wannan ita ce hanya ta, zan iya cewa, farfaɗo da Najeriya, musamman ma an ce kuɗaɗen nan ya kamata da an yi amfani da su ne wajen siyo makamai don yaƙi da 'yan ta'adda da ke kashe mutane, musamman ma arewa maso gabas?
Na ƙwarai dama ai, in ba an yi iri wannan kamun ba ne, mutane kuma suka maido da irin watandan da suka yi da dukiyar jama'ar Najeriya, to ai canjin ma da aka yi na shugabancin, to za a ce ba ta yi tasiri ba. Domin na farko, shi shugaba Buhari, 'yan Najeriya an zaɓe shi ne kan dama mai gaskiya ne, kuma idan ya zo ya zama shugaban ƙasa zai yaƙi abin da ake ce mata cin hanci da rasha, wanda ni yanzu nake cewa na ɓata mata suna ne a sata ake, tsungurin sata ake a Najeriya. Saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za a bi da samu a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mu.
Yawwa, to yanzu za mu koma wajen Sani Tahir. Sani, a matsayinka na ɗan jarida, ya kake ganin tasirin rashin amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yaƙi da Boko Haram, wanda da ina jin an sayi makamai da waɗannan kuɗaɗen, ba mamaki da asarar rayuka da aka yi ta yi da abun bai kai har haka ba?
To, amma Nasiru,
kusan na kan sai cikin yan jaridu da suke zuwa wayannan kotuna don sauraron wayannan kararraki da aka yi kuma ana tuhumar su ne da yiwa rubda ciki wayannan kudi na makamai domin ayi kokarin ayi yaki da ta'addanci wanda ke ya gallabi a arewa maso gabashin Najeriya wanda ni kaina daga nan na fito na farko na san abin da yake faruwa tun daga jihar Bauchi har ya zuwa Taraba ko kuma har ya zuwa Mubi ko kuma har ya zuwa Gamborin Gala idan ban da dan uwa a wurin ina da labarin abin da yake faruwa baya ga abin da na gani a idona amma ma Nasiru abin da zai ba ni mamaki yayin da mutane suke rubuta cikin wannan kuɗi ko ake bushasha ko ake bikin ajiyo ma kuɗin a lokacin fa duk wanda aka ce dama an ce na campaign ne wani kafansa uku ne zai lallaba ya zo campaign saboda ya tabbatar da shugaban kasa ya karbi kuɗin kuma zai masa aiki na biyu akwai wanda sukan fadi a wajen campaign amma su ce maza likita ya kokari ya ba su ya dora musu wani abu tafi da gidanka don a gansu lafiyar su lau to wani abun mamaki da takeici kuma abun dariya sai ka tsaya daga wanda za ka kawo shi a keke an turo shi sai wanda zai mararece a kotu yana gwada alƙali cewa bai da lafiya a bashi
bin kana maganar waɗanda ake ganin su a babbar kotun tarayya
wannan nake magana eh wato kuma duk na so in dawo ne in sake hada shi da wannan abin da yake faruwa a arewa maso gabashin Najeriya
amma sai ne kirka yin nisa ba ga yawanci rashin lafiya kan jawo irin wannan dama mutanen kamar ba su da cikakkiyar lafiya
to ma Nasiru a lokacin da baka da lafiya an ba kuɗin ka karba baka ce baka lafiya ba sai yayin da aka zo aka ce ana tuhuman ka tuhuma fa aka ce ake yi ana zargin ka ne idan kana da gaskiya faɗa ka fita in baka da shi to kuma ka gamu da fushin hukuma to dan me zaka ce baka lafiya
Malam Bashir baba a kusan zan ce dama ka sha yin bayani da dama na nuna ginjinin cin hanci da rashawa da ake a Najeriya shin kai kana ga wannan hanya kamar yadda Sheikh Abubakar Ali kawo abun a harkokin ilimi na tattalin arziki yawan kama mutanen nan da ake yi a lokaci guda shi zai iya magance wannan al'amari
to Malam Nasiru dukiyar nan da aka wawure shi in ba a karbo ta ba ya ake so a yi a basu da ita kaga ba zai yiwu bai kuma barin mutanen da na irin waɗannan kudade babban hadari ne ga ita kanta gwamnati da kuma shi kansa janar shugaban kasa Muhammadu Buhari da yake yaki da wannan ta'annati da mutanen nan suka tafka saboda kaga ba zai yiwu a ce to idan ka ce mutanen nan watakila a tausaya musu ko wane ne an ba su beli waye mutu waye tashi kamar yadda waɗansu suke faɗa to sai kawo shawara ya suke so a yi shikenan a bar su je gafiya tsire da ta bakin ki haka kuma waɗanda kuke magana yanzu kai da Malam Sani na ji kuna magana su ana kawo su a kekunan guragu in ma da gaske ne in ma ba da gaske ba ne mu sai mu ce ana mai da koko masaki abin da za mu ce kenan mana tunda yake kamar yadda Sani ya faɗa lokacin da suke karɓar kuɗaɗen nan lafiyar su garo amma yau da rana ta ɓaci aka gurfanar da su ba su da lafiya sai su hau kan keken guragu to ko ma yaya ne mu sai mu ce ana mai da koko masaki
Wala Abubakar Ali za ka duba mana shin kana ganin yadda na ji ana faɗa shi dama ofishin mai ba da shawari kan harkokin tsaro ofishi ne wanda ba tsaron kawai ba ne ma yake hada harkoki na kuɗi kuma watakila kuɗaɗen ba sai lalle an rubuta ko an ƙayyade nawa za a kashe ba wasu na cewa fa ba lalle kuɗin nan na sayan makamai ba ne kawai an sa ne cewa na sayan makamai a fahimtanka game da irin tsarin mulkin Najeriya da kasafin kuɗi shin kai ya ka ɗauki lamarin wanne ne mai gaskiya
wato na farko lalacin harkan tafiyar da gwamnati da aka samu shi ya samu halin da muke ciki na farko wannan office din mai bada shawara ne fa idan ka duba tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma na kuɗi bai da ikon da zai kashe wannan irin kudaden da ya kashe dan dai an samu gwamnati ne ya riga ya lalace wannan shugabancin na wannan lokacin ba san ma abin da suke yi ba har wannan office din yazo ya fara sayan abubuwa ya fara bada kudade da sauransu ba abin da ya hada wannan office din a hukumance ko na hargayin kudi ne ko na tsarin kasan ma advisor aka ce shawara mai bada shawara ne saboda haka gurgurcewa wannan yadda aka tafiyar da gwamnati to shine ni inda ma nake so na maida hankali na yanzu shine mu duba ya zai a gyara harkan tafiyar da gwamnati ne yadda abubuwan da aka san gwamnati da ita ko da bera ne gobe aka sa yazo shiga shugabanci ba zai saci kudin da ake sata ba wato shine institutional framework dole a gyara akwai hanyar da zai ga mai gudanar da kudi ga sai an yi kasafi sai an bada wasu an bi dokoki kafin kobo ya fita ai sauran kasashen ma ba wai shugabannin ba sa so su yi sata bane a tsarin nasu ne ba zai barka ka yi sata ba ko kai ne bera kamar yadda na faɗa to gyaran da ya kamata yanzu ayi amma ba tare da ba wayannan sai sun amayar da wannan batakalan da suka yi da kuma lalle sun sha dauri kuma an bata musu suna mutane da kansu kuma ya kamata mu fara kyaman fa barawo shi barawo fa da can baka aure a gidan barawo baka ba barawo aure baka da harkar da barawo me yene ya canja mu yan Najeriya da kanmu yanzu wai duk wanda yake da kudi ko yaye inda yana da kudi kowa shike na sai bi
lalle sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawabai su ne shehin malami kan fannin ilimi Professor Thomas Adeyanju da ke garin Kaduna da kuma da daddan babban dan jarida shugaban kafar labarai ta Sawaba Alhaji Mahmud Babu Ahmad ga Professor Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a. Suna da Professor Thomas Adeyanju, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ya kamata kila mu gargadi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su. Na farko dai manyan mu Allah ne fa ya zabe su. Madawacin sarki shi ya san wa'anda suka dace a zaba. An zabe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa an danka musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a dauka cewa za a yi yadda aka so. A'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a samu halin biyan bukatun mutane. Kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai bada wato lissafin abubuwan da yayi. Mu tuna cewa wannan ƙasa ta mu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba sai dai mun hada kai mun taimaka wa inda muka zaba mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba ci gaba ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko daga wannan addini nake sai mun hada kai kana mu ci gaba wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashin wannan kasa ta mu su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwariya a wannan kasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan wayanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya wanda ake kira Boko Haram dan Allah a samu gwamnati ta iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai wayannan na ci mana tuwa kuriya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakin su da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roki gwamnati akwai wayansu fannoni da suke damu mu musamman ga mukasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai ba mu sai ya fito daga wata kasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petrol na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a ta su amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun masamari matasa aiki sai domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai kaga malaman makaranta musamman ma wanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba. Ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne, dan tsugur ne sai ka ga wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Manyan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah, sai mu bi bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To gaggadin nawa kenan, a huta lafiya.
Shi ma Alhaji Mamun Babu Ahmad cewa yi a hankaltu a yaɗa zaman lafiya don a samu ci gaba.
To assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya, barkanmu da shiga wata sabuwar shekara. To kamar yadda kuka sani ne ko kuma yadda aka saba, kowace sabuwar shekara a Najeriya takan zo da matsaloli iri daban-daban. Wasu an gaje su ne daga waccan shekarar da ta shuɗe, su zo kuma su yi kaka gida a shekarar da ake ciki. Sannan idan ma shekarar ta wanye kuma waɗannan matsalolin ba za su tafi ba, kuma ba za a iya gano hanyoyin magance su ba. To kamar sauran shekarun, wanda ma ta shekara ta 2016 ita ma akwai alamun cewa akwai matsalolin da aka gada a baya wanda suka yi zaman dirshenshen a wannan lokacin, kuma ake kokarin a kawar da su. Waɗannan matsalolin kuwa waɗanda aka rigaya aka san su ne, kamar matsalolin rashin kwanciyar hankali da zaman lumana wanda harkokin siyasa ke haddasawa, da kuma tashin-tashina wanda batun ƙabilanci da addini ke haddasawa, da kuma matsalolin da ake fuskanta dangane da harkokin tattalin arziki. To alhamdulillahi an samu sabuwar gwamnati wacce ta san abin da take yi, take kuma da alƙibla, kake kuma tsara hanyoyin da za ta bi ta magance waɗannan matsaloli. Waɗannan matsaloli ba lokaci guda suka faru ba, kuma ba zai yiwu farar da garaje a ce an kawar da su ba. Amma abin da ya sa a waɗancan lokutan baya aka kasa kawar da su shi ne saboda lusaranci shugabanni da kuma rashin sadin makama da iya kamulu da yi wajen gudanar da al'amura. A yanzu wannan gwamnatin ta ɗauki matakan ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci wanda ya fi damun jama'a, kuma alhamdulillahi ana samun gagarumar nasara dangane da haka. Sannan kuma baikin ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take yi na ganin cewa an yi maganin ta'addanci, gwamnatocin jihohi musamman a nan arewa su ma sun tashi haƙƙin wajen magance matsalolin ta'addanci da rashin kwanciyar hankali. Wannan kuwa shi ne na satan shanu. Alal misali a nan dajin Birnin Gwari Dogon Daji, in shiga ciki an je an kakkama ɓarayin shanun nan da suka yi kaka gida a waɗannan dazuzzuka. A Katsina ma a dajin Rugu an yi haka, an shiga an kamo, har ma an ce akwai waɗansu masu unguwanni mahugunta wanda suke da hannu a wannan, duk an bi an kakkame su. A can jihar Kano dajin Falgora ma an yi haka. Saboda haka nan wannan muhimmin al'amari ne wanda yadda mu manoma da kuma makiyaya ke gantaka da shaɗanan ɓarayin shanu, har ma ta kai Fulani ba su iya zama a cikin daji su kiwon shanunsu, sai ka ga an shigo da shanu cikin gari har bakin tsakiyar kasuwan garin ana kiwon shanu a cikin gari, inda ba ciyawa ba wani abin da za su ci, domin su Fulani sun fi gwammacewa su shigo cikin gari su kiwon shanunsu ko su bar shanunsu a nan taimakon su bari a daji ana sassace musu. Yanzu ana iya cewa tubarkalla rikicin addini tsakanin musulmi da kirista da aka saba gani a nan arewacin ƙasar nan ya ragu kwarai-kwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne mutane hankalinsu ya dawo jikinsu, idanunsu sun buɗe, sun kuma yi la'akari da cewa wannan abin da suka yi sakanci ne, wawanci ne, kuma babu inda ya kai su. Maimakon ma hakan ya taimake su kamar yadda su suka ɗauka sai suka gama cewa koma baya ne. Alal misali a nan Kaduna inda ake cuɗe tsakanin musulmi da kirista ana zama mutunci da lumana da kwanciyar hankali sai gashi an raba Kaduna gida biyu bangare ɗaya na musulmi ka cokan bangare ɗaya kuma na kirista su kutum wannan ya jawo matsala na zamantakewa da cuɗanya da kuma hulɗa iri daban-daban wanda ya ƙuntata ma waɗansu ya kuma ƙara jefa wasu kuma cikin ƙayyin wahala.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.